يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تنتبهيبا
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya ga wadanda suke sauraron wannan shirin karan farko a yau muna nazari ne akan yadda za a shawo kan cin zarafi da tashin hankali a tsakanin iyali da ake yawan fuskanta a kwanakin nan mun kuma karɓi bakuncin Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Muhammad Sa'idu Isu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger da kuma barista Hadiza Nur Alfa lauya da ke kungiyar kare haƙƙoƙin mata Rafa a jihar Niger ga jagoran tattaunawar namu Mustafa Nasiru Batsari
to wala yazo kaga ku ne ke fafutukar ganin matasa sun yi abin da ya dace ko kuma abu mai kyau a wayannan abubuwa da suka faru a jihar Niger duk matasa ne ita wannan wadda ta kashe kishiyar ta shekarun ta 24 wannan ma wanda ya kashe matarsa a karamar hukumar rafi shekarun shi 20 wannan ma wanda ya kashe limami shi ma duka dan tsakanin 25 ne zuwa 30 kana gani ko samu karancin wayar da kan matasan nan ne ko ko menene matsala ko me zaka ce game da wannan al'amari
kwarai adala kita an ka duba abubuwan da ke faruwa yanzu nan iyaye kwarai da traditional institutions namu suna da aikin yi sosai don matasan mu mun an samu abin da Bature ke cewa disconnect na wayar da kai na mutane su san abin da ya kamata mutane mun taki ne mun waye gari kowa na rayuwa yanda ya ga dama sai ga baba ko mama sun tashi yaro ya tashi da sassa su ba san yanda yaron yake ba a yamma ai yaron ya balaga bai san abin da ake kira kwabawa ba a kwabe shi a yi wani sabubuwa a gaya mai abin da ya kamata shi yasa ga muka samu irin abubuwan nan to kowa na gani kaman duniyar da muka shigo yanzu nan kowa na da ra'ayin shi yanda ya ga dama bai so ya bin na gaba kuma aka ce bin na gaba bin Allah to yanzu nan mun samu matsala ne na wayar da kai kwarai dan dole mu matasa mu tashi mu koma yanda iyayenmu suke ta yin zamantakewa na da so that mu wayar da kanmu cewa abubuwan da muke kar mu dauka doka a hannunmu don kowa na gani kamar in ka duba kofina ta neman da muke kallo yanzu nan ya nuna mana cewa akwai abubuwan da ya saba da yawa da muke kalla fina-finai kuma muna so mu duba shi mu yi exhibition nashi practical sai gan kuma abin ya bambanta da yanda muke aladun mu yanda muke zama nan to yanzu nan ka duba kamar shi wancan wanda ya je samu limami ya dambara mai wuka akwai abin da addini yace in ka samu wani da matanka abin da shi yace kenan tunda limamin bai rai in ka samu wani da matanka akwai shedun da aka ce ka nema to ya nemi shedu bai nema ba amma ya dauka wannan zuciyin fushin nan sai aikata wani bala'i a kasa to kuma in doka bai yi abin da ya kamata ba sai ga abin ya ci gaba to in ka duba shekarun baya bai kai shekara uku ba a arewacin Najeriya mun fara samun irin matsalolin nan to ya kamata mu koma baya manyan mu traditional institutions kenan su koma su duba abin nan da kyau da malaman mu kuma a wayar da matasa kai ko kafin ma yaro ya aure dole abin da ake kira orientation na zama da mata da miji a fara ba su ya kamata kamar course ake kira 3-month course
koyarwa ta kamar ruwa
ne dole a koya musu yanda za su zama da juna a kuri yanda shi barista ta ce dole sai an fara zaman ta kewan a kurin da iyayenmu suke ta yi da dan kowa ya ce wai zai tsaya tsayin daka akan abubuwan da suka gani yake faruwa ko abin da suke gani a takarda sai ga an samu matsalar nan shi yasa abin da muka fara gani a arewa ba mu ganin ta amma yanzu na ya zo ma a cikin gida amma imaman ma abin ya fara samu su tun daga yi nan wani bai iya duba ya ce ya je dauko shi duba to makarantar mamadiyar da ake yi da sai gan ana wayar da kai cewa ga shedu ga abubuwan da ake yi ba ma yara ma ba abin nan ba zama makarantar mamadiyar ake ba duniya ya sa mutane kwaɗayin duniya kowa na an zari ya samu abin duniya abin da ya kamata mu yi mu gama duniya lafiya ba ma yin ta kuma shi yasa ga muka samu kanmu matsalar nan shi yasa dole malamai iyaye da sarakuna su koma drawing board su nuna ma mutane yanda ya kamata su yi zamantakewa. Batun aure ne kafin yarinya tana gama tana samun miji. Waye mijin nan a duba background nashi. A ba su watanni wani ya samu abu da yake da counselor ya fara guiding nasu yanda za su yi zamantakewa. Addinin mu ya yarda cewa kai aure hudu. In ba ka da ƙarfi ka dawo uku. In ba ka da ƙarfi ma biyu. In ma ba ka da ƙarfi ka kai auren ma. Addini ta yarda wannan.
Bari mu je wurin barista to. Barista yawanci ana samun kamar yadda shi Yesu ya fara shimfita cewa hukuntawa. Idan ba a hukunta wannan ana samun matsaloli. To amma a ɗaya gefen kuma za ka ga lauyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam yanzu misali mun ji raɗe-raɗin wai ba tabbas. Ita wannan wadda ake zargin ta kashe kishiyarta ta samo ƙwararrun lauyoyi waɗanda aka ce sun yi tsayin daka sai sun fidda ita daga wannan haɗari da aka same ta ana zargi tana da hannu a ciki. Me za ki ce game da irin wannan abubuwa tunda musamman ma ku lauyoyi kuna da hannu a cikin irin wannan abubuwa?
To da farko ya kamata mu gane cewa akwai wani abun da ake kira a doka cewa presumption of innocence. Ana zargin mutum ba wai an tabbatar ba. Dole sai an je kotu a kawo shaidu su tabbatar. To shaidu za a kawo shaidu kowa ya faɗi me ya faru, ya aka yi har police suka je ga bincike me da me suka gani. Kaga kaman ana ta yadawa cewa sun ga jini a jikin bango, an ga shaidan inda aka kona ita kisiyan. To kaga irin abubuwan na duk za a dau hoton su. In an kai ga kotu za a kakkawo su. A'a, an saba girki a wurin da itace ko wani abu, wurin daman yana nan ne tsaf-tsaf. Kaga irin abubuwan nan za su tada mu duk mai tunani zai sa mishi tunani. A'a, ba saba girki a wurin ba, wurin daman ba wai baki bane. Amma kawai sai kaga an kona abu, ka san duk yanda aka kona jikin mutum. Da kwai raguwan alama cewa lallalalle bil adama ne aka na kasa a wurin. To jini kuma jini yana nan na bil adama daban, na dabba daban. Niddin aka bambaro wannan na jikin banko za a kai ga su ɗan lab duk za a duba a gane a'a na bil adama ne. Kuma kaga takardun asibiti za su yi aiki ita daman o positive ne ko o negative. Irin abubuwan nan ne genotype ɗinta duk dai za a kai ga bincike akan haka. Yawwa, amma abubuwan matsalan shi ne yana ɗau lokaci. Yau a je a ce wai prosecutor baya nan, gobe a ce shaidan da za a kawo ya samu uzuri. Ka gane irin abubuwan nan su suke ɓata lokacin wannan irin abun da ya kamata a yi shi da gaggawa. Akan kundin shari'a akwai magana da ake yi cewa justice delay is justice denied. Cewa in ba a yi hukunci da wuri ba, kamar dai hukuncin ba a yi shi ba. Yanzu ita wannan kisiyan da aka nakasa ta, ka auno ya zuciyar iyayenta ƴan uwanta yake, baƙiƙirin yake, sun ga baƙin ciki. Wannan abu ko maƙiyinka aka ce ya same shi dole ka ji wani iri, mutum ne dai da rai. Bare ga a ce ƴa ko mata ko ƙanwa ƴar uwa makwabta ma a kowa da sun kulla soyayya ba don komai ba saboda Allah. Yanzu aka ce an kone ta, ka gani matsala ne. Ita ma wacce ake zarginta ba wai akan ita kadai nake yi ba, wasu za a zarge su da yin laifi. Daga baya in an zo an gama bincike sai a ga cewa a'a ba ma su bane suka aikata wannan abu, a je a kame wani daban shi ya aikata laifin. Kaga su yi shekara uku, biyar, wasu takwas, wasu goma a gidan yari. Ai yanzu wannan rayuwar ta lalace gaba daya, ba a yi musu adalci ba. Kuma a ƙasar mu ba abin da ake cewa restitution. Kamar ƙasar waje in an kame ka an rufe ka da wani ana zargin ka da wani laifi, aka zo aka gane ba kai bane, akwai wasu ƴan kuɗi da za a baka ya dan taimaki rayuwanka. Za a kiyasta ya kai ga inda kana nan kana aiki kana kwadagonka, za a ce irin ka dan samu ko dan gida haka ko wani sana'a dai ya bunƙasa. Za a dan kiyasta a baka kuɗin nan sai ka je ka yi sana'a ko wani abun da zai yi amfanin rayuwanka. Amma a nan babu shi, asaran dai taka ce. Shi yasa za ka ga wasu in sun fito gidan yaron ma ba maganar ja da baya, zuciyar ta yi tauri, sai a ci gaba da aiki kawai. Kaga ai da kwai matsala. To Allah ba da ikon shawo kan wannan matsala barista Hadiza. Yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu dasa aya anan. Idan Allah ya nuna mana mako na gaba zamu nazarci abin da ya faru a gidan magidancin da ya kashe matarsa. Kafin nan a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif da Muhammad Sa'idu Esu da kuma barista Hadiza Nura Alfa da wakilinmu Mustafa Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Tubahiro Dedone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne tsarkan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza ba.